الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر goma sha ɗaya ga watan Zulhijja na wannan shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ake daidaitawa da 2 ga watan Satumba, wato watan 9 kenan shekara ta 2017. Ina so amfani da wannan dama in ƙara taya mu murnar rayuwa har zuwa wannan lokaci da kuma yin idi na wannan sallar layya ta wannan shekara din. Na roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Bayan haka, ƴan uwa, kamar yadda aka ambata, wannan muhadara ce wadda an saba gabatar da kwatankwacinta a ƙarƙashin wannan makaranta ta Markazul Wa'i na Islami Litalin wal Irshad wal Buhuth al Ilmiya da ke nan tudun Jikun a garin Zaria, karamar hukumar mulki ta Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, wanda gashi alhamdulillah a yau ana gabatar da ita a wannan masallacin Juma'a na Sheikh Falhat As-Salafi da ke nan garin Tudun Jikun a Zaria. Kafin in ci gaba, na gaya wa injiniya Umar cewa na aiko da abin da aka raba wa jama'a a matsayin takardar da zan gabatar ne a jiya, don dai in cika alkawari, amma takardata ta fi haka, kuma na gaya masa zan bada ta insha Allah ta'ala daga baya zan aiko masu domin kila a janye abinda aka saka a WhatsApp group din a sa wannan, da ina ganin za ta fi bada ma'ana insha Allah. Ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana jagoranci kuma manigam da katar wajen isar da sakon yadda ya kamata. Takardar tana da ɗan tsawo, to amma kamar yadda aka sani tun da ga yanayin lokaci din, kuma an ƙalubalance ni cewa a yi tsarin talk to your paper, wato ka takaita duk bayanan da ka tattaro komin yawansa a wato takaitaccen lokaci, wanda insha Allah zan yi haka ɗin. Mabu'in dai shi ne gwaje-gwajen lafiya kafin aure, ina matsayin shari'a. A takardar tawa na fara da muqaddima, kuma muqaddima tana da tsawo, amma zan yanke ta a wajen gabatarwa yanzu. A cikin muqaddiman na fara bayani akan wato aure, da yadda musulunci ke kallon aure, da irin matsayinsa, da kuma hikimomin da ke sa a yi aure ɗin. To, bayan nan sai na ƙarƙare gabatarwan ko muqaddima ɗin da cewa su ma'aura sukan shiga cikin rayuwa ta aure da fatan samun walwala da jin daɗi da farin ciki da soyayya da ƙauna mara iyaka. Sukan yi fatan su haifi ‘ya’ya masu cikakken lafiya da hankali da basira da albarka, don su zame masu sanyin ido, kamar yadda suke addu’ar ‘ya’yan nan su zamanto waɗanda ba za a yi ɗawainiyar da ta wuce yadda aka saba ba wajen yi masu tarbiyya da tabbatar da tsari mai kyau a gare su. Kuma suna yin addu’ar Allah ya sa su ɗin ma’auran, miji da matan, su zauna rayuwar mutuka raba a tsakaninsu. To, sai dai irin wannan guri da akan shiga aure da shi kan samu tasgaro a lokacin da ɗayan ma’aura ya fahimci cewa abokin zama ko abokiyar zama na tare da wata cuta ko larura ta rashin lafiya da kan yi karan tsaye wajen cimma waɗannan gurace-gurace. Hakan yakan sa ma’aura su samu kansu cikin wani hali na ƙunci, har ma su yi nadamar auren juna, musamman idan suka fahimci cewa larurorin nan inda an san da su tun farko da an ɗauki matakin da ya dace. A irin wannan yanayi ne sai ka ga cewa ma’aura sun tsinci kansu a hali na wato baƙin ciki da takaici, wani lokaci ma su ɗauki matakin raba auren, kasancewa in suka samu kansu a irin wannan hali, ƙauna da soyayya kan koma ƙiyayya da gaba. tausayi da jin kai da ake gina aure akan su kan koma tsanani da kulafuci a tsakanin juna. Wannan yasa a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke nuna muhimmancin yin waɗansu gwaje-gwaje na lafiya tun kafin a yi aure domin ya zamanto an san irin matakin da za a ɗauka. Ko dai a haƙura kar a yi auren saboda abin ba zai yiwu ba, in ya yiwu kuma akwai matsala da yawa. Ko kuma a ɗauki mataki na kariya ko na magani tun kafin a yi auren, in Allah ya sa an samu lafiya sai a yi auren. Ko kuma a ba su shawara game da yadda ya kamata su yi in ya sun ce sai sun yi auren domin kare kawunansu ko kuma kare zuriyar da suke fata su samu. Waɗannan su ne abubuwan da a yau masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya ke ƙoƙarin bayyanawa. To amma an ga ta shari'a sai zamanto akwai kace na ce a tsakanin malamai dangane da ko wannan abin za a ɗauke shi a matsayin wajibi ko za a ɗauke shi a matsayin wani abu ne na ganin damar mutane su yi, ko ma a ce kwata-kwata ba buƙatarsa. To wannan kace na ce ɗin ya daɗe a tsakanin malamai. Don haka a cikin wannan ɗan ƙaramar takarda ko maƙala na ɗan yi tsokaci ne a kan matsayin shari'ar musulunci game da irin waɗannan gwaje-gwaje. Masana, musamman waɗanda suke suna da alaƙa da ilimin harkokin lafiya da kuma ilimi na shari'a, sun bayyana cewa ana yin gwaje-gwajen lafiya ne a kan cututtuka guda biyar. Alhamdulillahi, Dr. Siraj ya yi maganganu masu ɗan yawa a kan wannan. To amma tunda na riga na tsaro zan gabatar da nawa da usulubin da na shirya a takardar. Gwaji na farko ana yin sa don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ƙetare mai su zuwa waninsa a dalilin mu'amala ta jima'i, wanda ake kira sexually transmittable diseases ko STDs, wanda kamar yadda likita ya ce sun haɗa da HIV da hepatitis B da hepatitis C da gonorrhea da kuma syphilis. Sai nau'i na biyu, gwaji game da rukunin ƙwayoyin halitta wato genes kenan, don sanin genotype, wanda shi ma likita ya yi magana a kai, na masu niyyar yin aure don a san shin AA ne ko AS ne ko SS ne. Don tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke bin hanyoyin jini wajen yin naso da shafar abokan zama da kuma zuriyarsu da za a samu gaba, musamman ma cutar nan ta anemia ko sickle cell kamar yadda likita ya magana, wanda kan koma zuwa ga su ƴaƴan da za a haifa idan ya zamanto ɗayan ma'aura ɗin kariya ne ko dukkansu kariya ne, ballantana kuma idan ya zamanto dukkansu ma suna da wannan cuta ta anemia ko sickle cell wanda aka fi kira da sickler a cikin mu. Sai gwaji na uku, gwaji don gane rukunin jini, shi ma da yawa daga malamai sun ce akwai buƙatar a yi shi domin a san wanda yake A ko B ko O ko kuma AB, sannan da wani dangi na rukunin jini da ake kira resource factor don a san negative ne ko positive, wanda wannan da yawa kila mutane za su ga kamar mahimmancin sa ragagge ne, kila in ba an zo ba da jini ga mara lafiya ba, ba a maganan wane ne ya dace ba da jini ga mara lafiya. To amma bincike ya nuna, wanda na tabbata likita in ya samu dama zai ƙara mana bayani akan haka, cewa idan mace tana ƙarƙashin rukunin negative ta auri miji wanda yake rukunin positive kuma ya zama babu wani bayani da suka sani, ballantana a ba su shawarwari akan yadda za su yi, akwai yiwuwar ya zamanto in an samu ciki za a fuskanci matsala ta abinda suke kira intrauterine death, ya zama ana yawan samun mutuwar tayi ko jariri a cikin ciki, ko kuma a rika samun yawan ɓari, wanda wannan a da su kansu likitocin ba su ba shi mahimmanci ba, amma a yanzu bincike ya nuna yana da mahimmanci aƙalla a san blood group domin a ba su shawara na irin abin da ya kamata a yi idan mace ta samu ciki. Sai gwaji na huɗu, gwaji don tabbatar da rashin aibobin da ke wajabta raba aure a tsakanin miji da mata bisa zaɓi, kamar cututtukan da ke iya jawo rashin haihuwa, ya zama mutum baya iya haihuwa, ko kuma ita mace ba za ta iya haihuwa ba don tana da matsala a mahaifanta kila fallopian tube dinta ko kuma shi miji yana da sterilization baya iya sa mace ta dauki ciki ko kuma wadansu abubuwa dai masu kama da wannan hatta ma cututtuka irin na daji wasu nau'o'i a cikin cututtukan daji wato nau'o'in kansa wanda suna iya sa a raba aure kamar yadda malaman fiqh suka bayyana da ma wadansu nau'o'i na ciwon koda wanda malamai sun yi bayani akan cewa a littafin fiqh za a iya raba aure idan ana da zabin ko in an so haka din musamman in dai ya zamanto kafin ai auren ba ai bayanin wadannan cututtuka ba har aka zo aka yi auren yana iya zama aibi da za a iya raddin mace akai ko ko mace ta nemi rabuwa da miji akan haka sai gwaji na biyar shine gwajin da za a yi game da cututtukan da ake iya gado wanda likita yayi magana akan su wanda a yanzu bincike na masana harkokin lafiya na nuna cewa akwai nau'o'in cututtuka da ake iya gado har 8000 irin waɗannan cututtuka sun hada da ciwon hauka kamar yadda likita yayi magana da kuma nau'i na ciwon ido kamar irin su glaucoma tunda ana gadon su suma to waɗannan na daga cikin abubuwan da aka iya ba muhimmanci wajen ainihin bincikawa to menene hukuncin waɗannan gwaje-gwaje na lafiya kafin aure kusan dukkan malamai a wannan zamani sun hadu akan muhimmancin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure don kaucewa wasu cututtuka da ke yin karan tsaye ga dorewar aure ko su sabbaba cuta ko na kasa ga ayin da za a haifa to amma malamai sun yi sabani game da wajabcinsa akan waɗanda ke son yin aure shin waliyin mace na iya wajabta cewa sai an yi kafin ai aure ko bai da iko gwamnati na iya wajabta sai an yi ko ba ta da iko wasu na ganin wajibi ne wasu kuma na ganin kawai a bar mutane su zaɓi abin da suke so daga cikin masu ganin wajabcin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure a wannan zamani akwai irin su Sheikh Muhammad Az-Zuhaili da Nasir Al-Maiman da Usama Al-Ashqar daga cikin malaman da ke ganin ba dole ne a tilasta mutane su wannan gwaje-gwaje ba ko a karkashin gwamnati ko a karkashin tsari na zamantakewar al'umma akwai babban malami Ibn Baz da Abdullahi Ibn Jibrin da Abdul Karim Zaidan da Muhammad Ra'afat Usman to sai mu koma mu dubi hujjojin kowane bangare na zabi in fara da waɗanda ke ganin rashin wajabcin yin gwajin su bin ba da Ibn Jibrin da makamantan su kenan su sun kawo dalilai masu yawa amma na rarrayo guda tara a ciki na farko suka ce ai wannan gwaje-gwaje in an ce sai an yi ai kawai tuhuma ce ga bayin Allah kuma ta da zaune tsaye ne jefa mutane ne cikin zulmi musamman da yake ana samun kurakurai cikin sakamakon gwaje-gwajen da ake gudanarwa wannan kam haka din ne ana iya samun kurakuran domin akwai wanda na sani kafin ya aure ya je ya yi gwaji na genotype ya zamanto gwajin ya tabbatar da cewa AA ne a shika kuma ya yi amma daga baya sai Allah ya kaddara suka haifi ɗa wanda yake kuma sikla don matarsa SS ce ganin haka ya je ya sake wani gwaji sai ya zaɓi gwaji a wurare daban-daban shika kwango da kuma wani wuri mallakar ainihin wato ba na gwamnati ba a wannan bincike da aka yi da gwaji da aka yi masa sai ya zamanto a na shika AA ne shi amma a waje sai aka ce shi AS ne to kun ga ana iya samun kurakurai ko saboda an yi jinkirin yi bayan an ɗauki jinin ko saboda mashin ɗin da aka yi amfani da shi ya ba da wani ero ko kuma an yi kuskure aka yi gama ɗan jini jinin wannan ba a kiyaye na wannan ɗin ba aka ɗauki wani result ɗin aka ba shi zai iya aukuwa saboda haka zaka je kawai ta zaune tsaye ne kuma tuhuma ce ga bayin Allah haka kawai su ba su ga dalili ba na biyu suka ce munan zato ne ga Allah kawai munan nawa Allah zato kai ina ruwan ka shiga harkar aure da niyyar Allah zai baka alkhairi mana ashe ba hadisi ya zo daga al-Imam Ahmad ba hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi bi
in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu. Allah ya ce ina nan inda bawa na ke zato na, in yi zaton alkhairi zai samu, in sharri ya zato ya rage na shi zai samu sharri. Dalilin su na uku suka ce ai bai daga cikin sharuɗan aure ko rukunan sa, don haka ne ma magabata ba su yi magana sa ba, duk da cewa sun yi magana game da nau'o'in aibi da ka iya sa a raba aure bisa zabi. Kuma ai hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani sharadi da ba shi cikin littafin Allah ba ta ce ne koda ainihin dari ne, sharuɗa dari ne. Kuma in an ce za a wajabta gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure, shin ba a sabawa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya rawaito ba, idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Da mutumin kirki mai addini mai kyakkyawan dabi'a ya zo sai ka ce sai kai mashi wani keke da keke, wani kalalaita, ina ruwanku? Dalilin su na hudu, ruduwar da mutane ke yi cewa gwaje-gwajen lafiya kafin aure na iya tsare su daga cututtukan da ake gano, kasancewar har yanzu sakamakon bincike game da irin waɗannan cututtuka ba shi da sahihanci sosai ko ba a sallama masa ba. Abu na biyar, wannan gwaje-gwaje na hana wasu mata samun ma'aura saboda sakamakon gwajin lafiya da aka yi masu wanda ya nuna suna da wata lalura. Dalilinsu na shida, a dalilin sakamakon gwaji wasu kan rayu cikin jimami da damuwa da rashin kwanciyar hankali duk tsawon rayuwarsu. Zan iya tunawa kamar shekara huɗu ko biyar da ya wuce na je shika duba wani mara lafiya, na ga wani yaro matashi sai ake gaya mani ya zo ne daga Sokoto. Wani bincike aka gudanar masa a ainihin jami'ar, wato a asibitin koyarwa ta jami'ar Usman Dan Fodiyo, aka ce masa ko aka gaya ma 'yan uwansa akwai yiwuwar da wahala ya wuce kwana 30 zai rasu. Su kuma suka je suka gaya ma yaro, tun daga wannan rana bai ƙara cin abinci ba, ya rayu cikin jimami, ya kwana 30 bai mutu ba, kwana 40 bai mutu ba, 50 bai mutu ba, amma ya ƙare kamar mai kanjamo saboda ba cin abinci ba kwanciyar hankali. Daga baya aka shawara aka kawo shi shika, a ran da na je mana tarai na cin abinci ya samu lafiya gwargwado domin an ba shi shawarwari kuma an kwantar mai da hankali. Zaka je to kawai a sa mutane su rayu cikin jimami saboda an yi gwaji, ka ce a'a wannan bai ba. Dalilinsu na bakwai, suka ce ai ba dole ne a samu zuriya ba don an yi aure. Asali ma in an yi aure wai dole sai ka haihu ne? Ai akwai wanda bai haihuwa, wa yaj'alu man yasha'u aqima, duk da cewa ukun cuta ce da aka iya samun maganinta, amma dai tun da dai asali ma ba dole ne a samu yaya bayan an haihu, duk da cewa yana daga hikimomin auren a hayayyafa, to dan me za a ce sai an yi gwaje-gwaje? In kuna gwaje-gwaje ne dan yaya, to dole ne a samu yaya? Saboda haka me na tada zama tsaye. Dalilin su na takwas, suka ce akwai rashin kiyaye sirrin waɗanda ke zuwa a yi masu gwaji saboda ƙarancin amana da kiyaye ladubban aiki a tsakanin ma'aikatan lafiya. Hakan kan sa a yaɗa sakamakon gwaji da aka yi mutane kuma su rayu cikin damuwa da kunci da tsanani da takaici. Dalilinsu na tara, ɗawainiyar kuɗi da ke tattare da gudanar da gwaje-gwajen na haifar da kunci da takura ga mutane, musamman masu ƙaramin ƙarfi, kuma hakan kan hana ma a yi aure, musamman a waɗansu ƙasashen da kan tilasta. Waɗannan su ne tara ko dalilai tara daga cikin dalilansu masu yawa, waɗannan su ne mafi girma a cikin dalilan da waɗannan malamai suka dogara da shi. To sai rukuni na biyu, waɗanda ke ganin wajabcin yin gwaje-gwajen kafin a yi aure, su kan sun dogara dalilai guda huɗu kacal kacal, dalilansu ƙwara huɗu ne. Dalilinsu na farko, suka ce ai manufar yin gwajin ita ce a bada kariya ga aure don kada ya samu matsala bayan an kulla shi, ya zamanto ya samu tasgaro a raba aure ko kuma a rayu cikin kunci. Suka ce wannan manufar mun dogara ne da ka'idar alwasa'ilu la hukumul gayat, in har ana so aure ya zama mutuka raba, wanda manufar aure ke nan asali mutuka raba, sai in an samu wata lalura ta bijiro, to abinda zai taimaka a cimma mutuka raba a aure ai yana da mahimmanci shi ma. To menene wannan abin? Daga ciki akwai gwaje-gwaje na lafiya da za a yi kafin aure. Dalilinsu na biyu, suka ce sanannen abu ne cewa musulunci ya ba da kulawa ta musamman ga annaslu, wato zuriya, har ma ya sanya shi a matsayin larura daga cikin larurori guda biyar wato necessities ad-daruriyatul khams da ya zama dole ne a ba su kariya to in dai dole ne a ba da kariya ga annasul zuriya kuma ya zama gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka a ba da wannan kariya ashe gwaje-gwajen aure ya zama dole ai gwaje-gwajen lafiya kafin aure ya zama dole sai dalilin su na uku suka ce ai ga annabawa kamar su annabi zakariya sun roki Allah ya azurta da zuriya ta kwarai mai tsarki da lafiya haka kuma yana daga addu'o'in mu'minai roƙon Allah ta'ala ya azurta su da samun ƴaƴa da za su zama musu sanyin ido saboda tarbiya da lafiyar jiki da lafiyar zuciya a cikin Ali Imran aya ta 38 Allah ta'ala ya ce hunalika da zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ذرية طيبة ما لم يسن شيء ما سأكيد هذا توحيد كيكار ما نقرتا أهالي دا تبيعو ما نقرتا على فيا شيسا دم لما ندس كي ربو شربو شيء أكن هركر تربية لا قسنا مغانا أكن جانب الله فيا كما يدس كي مغانا أكن جانب توحيد دا أكيد دونك تامي آي أمر سالة فيا صلى ما بلا سيابا ko kuma za su rika yawo a gari su zama sahuhai saboda kuma wani abu da aka iya gujewa tun kafin ai aure anya ba ai sakaci ba ko zaman to sikla kuma za a iya kauce ma wannan matsalar tun farko anya ba ai sakaci ba Allah ta'ala a suratul furqan aya ta 74 ya ga mana addu'o'in mu'minai daga ciki akwai wallazina yaquluna rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lilmuttaqina imama yanzu ɗayan da suke wato ba da lafiya sai dai a kwantar a tayar saboda wata lura da ake iya kaucewa tun kafin aure za zama sanyin ido ina ai kaga wala zama sanyin ido ba zai dan haka wajibi ne ai wannan gudu sai dalilin su na hudu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadaita da yin aure bisa niyyar hayayyafa haka kuma ya fadaitar da wanda ke son yin aure da ya kalli wanda zai aura dan tabbatar da kubutarta daga cututtuka mabayyana da samun natsuwar cewa ta yi masa gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai taimaka wajen tabbatar da wannan misali a cikin hadithin da al-Imam an-Nasa'i ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikum hakanan Abu Huraira ya rawaita hadisi ya ce ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya bashi labarin ya auri wata mace yar ainihin Madina ba amsariya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a nazarta ilaiha ka kalle ta kafin ka aure ta qala la yace a manzon Allah yace masa fazhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yun al-ansari shay'a je ka dube ta je ka kalle ta domin a idanuwan mutanen Madina akwai wani abu malamai sun maganganu da yawa akan menene shay'an nan da ake nufi tunda ya zo a sigar na kira aka ce dukkan wani abu da ka iya sa miji ya ji baya san matarsa shekara hudu da ya wuce wani dan uwa ya kira ni daga wani gari yake ce mu in ba shi shawara ya auri mace yana matukar son ta amma bai taba ganin fuskar ta ba tana cikin nikali kullum an hada a taro na MSS masha Allah aka hada soyayya aka yi lobayya aka yi aure yace ran da aka kai ta gidansa ta kwara fuska ya gani sai ga kwata-kwata baya son ta ba irin mutum da yake so aura ba kenan ga ta kuma da ladabi da biyayya tana masa hidima amma ce tun da yake tun daga ran da aka aure bai taba jin yana son ta ba to me aka yi kenan wannan hadisi da Imam Muslim ya rawaito shi kuma a Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Mughira dan Shu'ba radiyallahu anhu yace wani mutum ya wato shi Mughiran da kansa ya nemi auren wata mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara da ya ga manzon Allah yana neman aure yace masa unzur ilaiha fa innahu ahara an yudama bainakuma je ka kalle ta don hakan zai sa ka ga me kake so daga gare ta ashe kenan asalin shari'a tana da manufa ta a tabbatar da aure ya wanzu ya dore ya zo mutu ka raba to duk abin da zai ba da dama a kai ga wannan ai yana da muhimmanci kuwa don haka waɗannan malamai suka ce bincike akan wannan ya zama wajibi ashe suna dalili na biyar ba na ba hudu kadai bane sai dalilin su na biyar suka ce yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar sananna abu ne cewa rashin gudanar da gwaje-gwajen lafiya kafin aure zai hana samun damar kaucewa cututtuka masu haɗari wanda ka iya cutar da ma'auran ko ƴaƴan da za su haifa ko dangin su ko al'umma baki daya a tattalin arzikin da a tsarin zamantakewar da a ainihin ma addinin ta abin da ya shafi gudanarwar da sauransu suka ce domin الإمام البخاري روى حديث وان لكيت ياي مغانا اكنسا لا تورد الممرضة على المصيب كركو حدا مره لافيا ده مي لافيا ا cikin dabbobi to in dabbobi an ce kara yi haka raquma kara hada su dan kar daya na shi daya min babu auladan adam bayan Allah ya ce walaqad karramna bani adam babu wata halitta kamar dan adam a daraja haka nan hadithin at-ta'un wanda shi ma likita yayi ishara zuwa gareshi idza sami'tum bihi an yata'u bi ardin fala taqdamu alayhi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fihi biha fala takhruju firaran minhu in akwai annoba a gari wanda ke cike hakura kare fita dan kare yada fitan dan kare yada ne wanda ke wato wanda bai shigo ba kare ya shigo dan kare ya kamu sannan ga hadithin bukhari wanda shi maliki ta ishara zuwa gare shi firra min al majzumi kama tafirra min al asad aw tarwa'in firaraka min al asad gujewa mai kuturta kamar yadda zaka gujewa zaki suka ce don haka yin gwajin lafiya kafin aure nau'i ne na rigakafi wanda shari'a ta tabbatar wadannan sune hujjoji na bangarori guda biyu masu ganin wajibci da masu ganin abas mutane su zaka abin da suke so almuhimmu anan shine dukkan su sun yadda ya kamata a yi amma hukuncin shine suka yi sabani shin a wajabta ne yanzu in ka zo auren yata in ce in ba za ka yi ba ka tafi abin ka ba zan baka ba ko ko banda dama in wajabta maka in baka shawara ne in kaga dama ka yi in kaga dama kar ka yi shine kawai aka yi sabani amma duk sun yadda yana da matukar muhimmanci to sai abu na gaba shine ni abinda nake rinjayarwa bayan nazari cikin hujjojin dukkan bangarori din to ni ga nawa ra'ayi bisa ainihin abinda na fahimta na dalilan su abu na farko ni ina fahimtar wajibi ne a gudanar da gwaji dan tabbatar da kubuta daga cututtukan da ke ketare mai shi zuwa wanin sa a dalilin jima'i ko makamancin wannan kamar HIV da hepatitis B da C duk da cewa likita ya ce ba lalle an yi sai an yi ba amma daga maganganun da malamai suka yi da dan abin da na nazarto daga maganganun likitoci musamman wanda suke da ilimi na shari'a sosai hatta hepatitis B da C ya kamata a yi kar a ce wai ba za a yi ba wajibi ne a yi wannan test din saboda irin abin da yake haifarwa na san likita zai yadda da ni idan na ce su sun yadda a yau a ilimin likitanci cewa aibin hepatitis B ya fi aibin HIV illa iyaka prevalence yawan masu HIV ne kawai ya zama ya ninninka na masu hepatitis B a duniya amma illan da yake haifarwa to yana da yawa wanda da yawa masana suka ce yafi na HIV domin HIV ana manage ai shekaru masu yawa 10 20 30 masu zuwa shika suna karban magani wasu ba za ma ka san ma suna da HIV ba sai su shekaru mai yawa har sai dai wata cutar ta kashe su ba HIV ba hepatitis shi ma ana da magunguna amma success rate din kadan ne duk wanda nasu yake ba A ba B ne ko C to illolin da ke cikin sa yana da yawa sannan yawan na san hepatitis B da C ga ainihin abokiyar zama ko abokin zama da ma ƴaƴan da za a haifa ya ninninka abinda HIV ke haifarwa na naso ga wanin su in banda abokin zama din kamar ƴaƴa da sauransu HIV yana iya naso amma abinda ke faruwa kadan ne an kwatanta da abinda hepatitis suke haifarwa musamman in dai ana cauta zakan akwai yiwuwar samun su ko kuma ya zama to babu kwanciyar hankali idan ba a yi ba mana na sa sharadi biyu ina ganin akwai sharuɗa biyu na farko in babu kwanciyar hankali misali mace kamar yadda likita ya ce mijinta ya rasu kuma ya doguwar jinya kuma ga yana tara ne to me ba za a yi ainihin wato test na HIV ba kuma shi ba a yi masa saboda ko da shi ba a ga yara ne ba wa ya san me zai faru ko me ya faru ko me yake ciki musamman da yake ainihin wannan cuta ne da kan dauki dan lokaci mai tsawo kafin ta bayyana a galibi musamman idan mutum na cin abinci wadatacce yana kula da lafiyar sa abubuwa daban-daban domin ai Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka likita ya isharar da wannan aya a Baqara aya 195 duk da cewa tafsirin ayar asali akan wata mas'ala ce mai alaka da jihadi amma da yawa malamai suna amfani da ita sunan duk wata duk wani abu da zai jawo mutum halaka za a iya dora masa wannan ayar ba tare da la'akari da asalin dalilin saukar ayar din ba da kuma fadin Allah ta'ala a suratul nisa aya ta 29 wala taqtulu anfusakum amma ba sai an yi gwaji game da irin su gonorrhea da syphilis ba wanda likita shi ma ya tabbatar da haka saboda ainihin na farko dai ni a fahimta ta ba su cikin cututtuka masu hadari sosai a wannan zamanin suna dai da muhimmanci a yin amma ba su cikin masu hadari kwarai da gaske da haka ba za a wajabta ba sai dai a ba mutane zaɓi a ba su shawara cewa su hada da shi din shi ma domin tunda ba su cikin cututtukan da ake kira hattaka ko fattaka ko muzmin to ba za a matsa akan a yi su ba abu na biyu ba laifi ma'ana ba wajibi ba kenan ba laifi a gudanar da gwaji game da aibobin da ke wajabta raba aure tsakanin miji da mata kafin yake wajabta raba aure tsakanin miji da mata bisa zaɓi ina ambaton kalmar bisa zaɓi domin koda waɗannan aibobin sun bayyana idan namiji yace zai haƙura koda bai san da su ba daga baya ya sani yace ya haƙura zai zama da matarsa ba matsala ko in shi ke da shi tace za ta haƙura ta zauna da shi ba matsala kamar misali rashin haihuwa to wannan ba laifi a gudanar da gwaji akan su amma dai ba wajibi ba don malamai sun ce duk wani aibi da ke sa ɗayan ma'aura ya guje wa abokin zama ko ya ƙaurace masa gaba ɗaya ko ya hana jima'i a tsakaninsu ko ya hana gamsuwa wajen yin jima'in za a ba da zaɓin rabuwa ko ci gaban zaman aure idan ba a san da shi ba kafin auren in ko mutum ya san da su kuma ya je aura to ba za a ba shi wannan zaɓin ba Abdullahi bin Jibrin babban malami shi gani yake ma ba kawai manya-manyan cututtuka da suke matsayin aibobi tsakanin ma'aura ba shi kama a fatawarsa yana cewa hatta ƙanana irin su asma da diabetes da bilharzia da rheumatism duk ya kamata yace babu laifi ai ainihin gwaji a kansu asma diabetes bilharzia da rheumatism duk da cewa sai dai su cutar da abokin zama ta hanyar mu'amalar da zai yi ko ɗawainiyar da zai yi na kulawa da rashin lafiya amma a zahiri ba za su shafe shi ba ba su cikin transmittable diseases amma in mutum yana da asma musamman chronic macen take da shi mijin zai ta wahala in abin ya taso haka idan shi yake da shi za ta wahala in abin ya taso to shi Ibn Jibrin na ganin har waɗannan ma ya kamata ko in ce yana ganin babu laifi a yi su to amma dai wannan ababin ba laifi ne ba ababin wajibi ba duk wata cuta ko wani aibi da ka iya hana jin daɗin zama tsakanin miji da mata ko rashin gamsuwa ko rashin yiwuwar yin jima'i ko rashin haihuwa ko kuma cutuwa a dalilin mumarasa kamar a ce cutar kuturta da sauransu to wannan ana iya ba da zaɓi a yi rabuwar aure in ba a san da wannan cutar ba kafin a yi aure idan kuma an san da ita aka yadda za a zauna babu matsala in an yi bincike akan ta yana da kyau amma ba dole ne sai an yi ba Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana cewa wa sahihu annan nikaha yufsaqu bi jami'il uyubi kasairil uqudi لأن الأصل السلامة يقال جواب كل عيب ينفر الزوج الآخر منه فلا يحصل به ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار يقول ما جنا ما في إنجنسي أو لأنا يبات أشي الدوك أدنين دو ولا عيب da ya shigo ciki in ba a san da shi ba aka kulla auren yace domin asali a cikin aure shine ana fara kowannen sai zama yana da lafiya ya kare cewa kai duk wani aibi da ka iya sa daya sai ma'aura ya kyamaci dayan kuma ya zama manufar aure ba za a iya cin mata ba a dalilin wannan illar ko aibin na jin kai da tausayi da soyayya da kauna yace to wannan ya wajaba a ba da zaɓi in sun ga dama su cigaba da zama in sun ga dama wanda ke da bai da luran yace ba zai iya ba abu na uku shine wajibi ne a gudanar da gwaji game da yanayin ƙwayoyin halitta da ke da alaƙa da cututtuka masu bin hanyoyin jini wato test kenan ko gwaji na genotype domin hakan ya dace da ka'idar shari'a ad-dararu yuzalu duk wani aibi ana gusar da shi a shari'a wujuban saboda haka in mutum AS ya kamata ya auri AA ko kuma SS wajibi ya auri AA haka ne ita ma macen in AA ne to ba ta da matsala ta yi auren ma kowa sai dai za ta iya samun kariya kenan in ba AA dan uwanta ba za su haifa ya da kariya wanda jikan su na iya zama yana da sikila ko yana iya zama sikila amma ya zamanto kawai ai aure ba tare da wannan ba bayan da abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma to zai zama gaskiya an yi ganganci tunda dai Allah ya sa bincike ya zo ana iya gane waɗannan abubuwan ne kuma tunda dai shari'a ta tabbata da ka'idar ad-dararu yuzal kuma wannan darar ne la shakka to a gusar da shi shine zaman lafiya sai abu na hudu ba dole sai an yi gwaji game da cututtuka da ake gado ba kafin aure kasancewar masana sun tabbatar da cewa har yanzu ba a fahimci hakikanin yanayin kwayoyin halittar dan adam ba jins kuma ba a sallama sakamakon da aka yi na bincike akan waɗannan ba musamman idan ɗayan iyaye ne ke da lalurar mafi yawan masana sun ce yana da wahala in ba dukkansu ne ke da shi ba ya zamanto ya nasu zuwa ga ainihin ƴaƴan da za su haifa in dai ta hanyar gado ne to amma mun sai na unguwa yana unguwa idan mahaifiyarka tana da glaucoma a cikin ku ana iya samu wasu su zama suna da glaucoma a ƴaƴanta ce yasa duk wanda mahaifiyarsa ko mahaifinsa ke da glaucoma to ya kamata a ce musamman daga shekara 25 a fara yawaita test na ido lokaci zuwa lokaci ta yadda idan an gano za a ɗauki mataki da gaggawa na dakatar da shi ta hanyar yin operation a dakatar da ɓannansa in aka dakatar shi kenan an magance iya inda ya ragu in ku haka ya sakaci wata ran za a waye gari ga ido gwalala amma babu gani kwata-kwata a da kafin a gane glaucoma sai a ce an harbe shi ko kuma an jefe shi ya tashi da safe tab jiya lafiyar salau yana gani har ya karanta Qur'ani yau kuma ya waye gari zai ganin komai ganin ya tafi gaba ɗaya to yana daga sharrin glaucoma amma ko da yake ba dole ne ai wannan ba to in an yi ba laifi saboda maslaha musamman in al'umma ce wadda take da yawan irin wannan cututtuka ko kuma ya zama aure ne a tsakanin wato waɗanda suke yan uwa da dangi kamar yadda likita ya magana saboda ka'idar shari'a dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih gwaje-gwajen nan na da fa'idodi daga cikin su akwai cewa waɗanda ke nufin kulla aure za su san nau'in cututtukan da ake iya gado daga iyaye da waɗanda ake iya ɗauka a dalilin zamantakewar tare ko dalilin saduwa da juna wato jima'i kenan ko kuma cututtukan da ke iya hana haihuwa ko kuma suke sanya zubar da ciki da sauransu hakan zai ba da dama a ba su shawara ko dai kar su yi auren tsakaninsu ko kuma su yi amma da abubuwan da ya kamata su kula da su abu na biyu yana taimakawa wajen hana aukuwar mushkiloli a tsakanin ma'aura a dalilin gano cewa abokin zama na da ko abokin zama na da wata lalurar rashin lafiya wanda ba a bayyana ba kafin yin aure abu na uku shine irin wannan gwaje-gwaje na magance yiwuwar aukuwar hadari na kamuwa da cutar da abokin zama ke fama da ita a dalilin jima'i ko zaman tare wanda kuma hakan ma na iya yadawa sauran al'umma to akwai abubuwa da malamai suka ce a matsayin bawabi wato abubuwan lura wajen gwaje-gwajen lafiya kafin aure na daya gwajin ya zama to an yi shi ne a ƙarƙashin manyan manufofin shari'a wato makasudin shari'a da ke da alaƙa da aure don ba da kariya ga annaslu wa zurriya kasancewar yana daga cikin larurori guda biyar da muka yi magana a kai wato adaruriyatul khams abun lura na biyu shine gwajin ya zama to yana tabbatar da manufan aure ne ko yana ƙarfafa manufar aure abu na uku ya zama gwajin da za a yi an takaita shi ne ga abubuwan da larura ko bukata suka kawo ba a je a shiga cikin wasu gwaje-gwajen da ba su da alaka da ainihin abin da ake so a cimma ba na dorewar aure da zaman dindindin wannan an kawo zabin din ne ko abin lura bisa la'akari da waɗansu ka'idodin shari'a da suka hada da ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ad-daruriyat ko ad-daruriyat ad-darura ad-daruratu تبيح المحظورات دا الضرر يدفع بقدر الإمكان دا الضرر الأعلى يدفع بارتكاب الضرر الأدنى دا كما يرتكب أهون الشرين دا كما يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام wayannan ka'idojin na shari'a guda biyar sune akai la'akari da su wajen tabbatar da wancan babu cewa a takaita gwajin da abubuwan da ake da bukata kawai sai abu na hudu kada gwajin yayi tasiri mara kyau akan imani ko ingancin aqidar musulmi yayin da tunanin mujarrajin gwaji ya bashi dama ya kubuta daga dukkan wata cuta ko dukkan wani abu na matsala abu na biyar kada ayi amfani da gwajin lafiya kafin aure cikin abin da bai da alaka da dalilin abu na shida wajabcin tsara sirrin wanda aka yi gwajin a kansa wanda wannan likitoci ne irin su Dr. Siraj ya kamata su fadakar da wannan su fadakar da ƴan uwansu masu wannan harkokin musamman su da suke bangaren da ake gwaje-gwajen jini din na bakwai tabbatar da kwarewa da kuma amanar wanda zai gudanar da jini da gwajin ba kowane irin mutum ba ko a cikin likitoci ba kowa ne hematologist ba akwai surgeons akwai wanda suke psychiatrists ne akwai pediatricians akwai wayewa haka ne saboda haka wanda suke harkar jini hematologist ko kuma wanda suke bangaren lab science wanda suke iya gwaji na jini to su ne suke da haƙin yin wannan ba kowane ali da rabo ba dole zama akwai aminci akwai kwarewa kafin ayi sai abu na takwas kada ya zama to dawainiyar gwajin ta jawo rashin yin aure a cikin al'umma to da karshe kuwa gwaje-gwajen lafiya kafin aure dan tabbatar da matsayin lafiyar masu son yin aure da tabbatar da kubuta daga cututtuka masu hadari da ake iya dauka a dalilin alakar aure ko ta hanyar gado abu ne muhimmi musamman idan ana zaton akwai cutar to amma wanda ke da lafiya kuma yake da kyakkyawan zaton cewa wanda zai aura tana da lafiya kuma yana rayuwa a cikin al'ummar da bata shahara da cututtukan da ake tsoro ba ba dole ne ya wannan gwaji ba duk da cewa yana da kyau wannan shine iya abin da zan iya fadi saboda yanayin lokaci na dai darairayo abubuwan da na rubuta ne amma kamar da nace insha Allah zan aiko da takardar cikakkiya domin ya zama an amfana da abin da ke ciki insha Allah akwai yan littafai da na duba dan ainihin tsara wannan makala daga ciki akwai multiple islam min al-amrad al-warafiya na muhammad usman shubair akwai mustajaddatun fiqhiyya fi qadaya az-zawaj wa talaq na usama umar suleiman al-ashqar akwai dirasatun fiqhiyya fi qadaya tibbiyya mu'asira na umar suleiman al-ashqar da muhammad usman shubair da abdul nasir abul basal da Arif Ali wa Arif da Abbas Ahmad Muhammad ba su biyar suka rubuta littafi sai kuma qadaya tibbiyya mu'asira fi dawi al-fiqh al-islami na Muhammad al-Saqa ko Sika 8 sai al-fahs tibbi qabla az-zawaj daruratun am tarakum risala ila al-shabab na Abdul Hamid Quba sai kuma athar al-amrad al-warafiya ala ahkam az-zawaj dirasa fiqhiyya muqarina na wata wadda tayi magister masters rubutu mai kyau mai yawa akan wannan tabiyar Rutaiba Sa'idi wadannan na daga cikin littafan da nayi nazarin su kafin fitar da wannan makala ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaka Allah kuma ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya da zama lafiya da aminci da walwala Allah ya tabbatar da mu a cikin ainihin wato abin da yake daidai Allah ya karfafe mu ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka da kuma ba mu aiki ikon aiki da abinda muke ji ina godiya ga jagororin wannan makaranta da jagororin wannan masallaci da basu gushe ba suke kokarin shirya abubuwan da zai amfani jama'a yau da kullum ina roƙon Allah ta'ala kada ya gajiyar da su ya tara musu kwarin gwiwa su cigaba da wannan aikin alkhairi kuma Allah ya tara mu da su gaba daya a cikin wannan lada da duk sauran ƴan uwa da suka samu halartar wannan zama Allah ta'ala ya sa wannan abu namu ya zama an sa shi cikin mizani na kyawun ayyukanmu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh